بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa, iyayenmu mata na wannan markazi, markazu Hadaratul Islamiyya da ke wannan anguwa, anguwan Ɗan Madani, a nan masallacin da babanmu Alhaji Abdullahi Ɗan Tsoho, Aminu Abdullahi Ɗan Tsoho Shamakin Zazzau yake limanci a nan gangaren Tukurwa, a cikin garin Zaria, lardin Zazzau, jihar Kaduna a Najeriya. Ina yi mana barka da haɗuwar mu a wannan safiya, kamar yadda malamina Sheikh Mahmud Hafizahullah wa ra'ahu ya yi gabatarwa. Yau muna takwas ga watan Ramadan, tunda kun mashi istidraki ko malam bai san watan ya ƙare ko kuma kun ce a yi ta tafiya. Takwas ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki annabin sira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447, wanda ya daidai da 25 ga watan biyu kenan ko shekarar Bature 2026. A wannan lokaci, wato lokaci ne da aka shirya gabatar da wa'azi wa iyaye mata mai taken tsarin sallah wurin gyaran rayuwa. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya daidaita harsunanmu, ya kuma faɗaɗa ƙirazanmu, ya ba mu daman saurare wato da kunni na basira, ya kuma ba mu hankali na fahimta, tare da ba mu ikon yin aiki, wanda shine abu mafi muhimmanci. Abu ne mai sauki yanzu mu yi ta bayani, muna ainihin wato maganganu. Abu ne mai sauki mu yi ta saurare, muna gyaɗa kai, muna Allahu Akbar, gaskiya ne. Amma an zo wajen aiki, to nan ne inda giza ke saƙa. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu ikon aiki da abubuwan da za mu yi kai tsaye, saboda yanayin lokaci za mu tafi zuwa ga wato tattauna wannan maudu'i insha Allah. Kamar yadda muka ji a cikin unwanin, za a yi dube ne akan wani tsari Allah Maɗaukakin Sarki ya kawo mana a cikin ibadar sallah, wanda yake taimakawa gyaran rayuwar ɗan adam baki ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga cikin ayyukan ibada wanda ya fi bada wato lokacinsa wajen karantar da shi, kuma ya fi aiwatar da shi, to babu kamar sallah. Dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan ibada ta sallah ta shahara daga cikin ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake baiwa muhimmanci. Bayan wanda Allah ya farlanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallolin da suke nafilfili musamman na dare, to shi akan shi ma wajibi ne ya sallah. Da haka manzon Allah dare da rana zaka same shi yana cikin ibadar sallah ne. Sannan zaka zo ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan ma wani al'amari ya tada mai hankali, wato wani abu ya nemi ya shiga cikin rayuwar shi, ba abinda manzon Allah yake gyaran rayuwar nan nashi da shi kamar sallah. Da haka da ya shiga cikin wani damuwa, da ya shiga cikin wani kunci, sai ce arihna biha ya Bilal, Bilal kira mana sallah, mu shiga sallah, mu yi munajati da mahaliccinmu, mu samu sassauci, mu samu kwanciyar hankali. To idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake fiyayyen halitta, kowa dai ya san matsayin manzon Allah wajen Allah, amma ku dubi yadda yake baiwa sallah muhimmanci wajen kwantar mishi da hankali, wajen gyara rayuwar shi. To mu da muke mabiyan shi, ashe mu ya kamata mu fi amfana, ma'ana mu fi yin amfani da sallah wajen gyaran rayuwar mu. Allah ya sa mu dace. Sallah kamar yadda muka sani, malamai suka ce shine abinda ake amfani da shi wajen auna imanin bawa. Sallah shine ma'aunin imani, da haka duk wanda yake son ya san nauyin imanin shi, to ya dubi sallolin shi. Idan sallolinka suna ainihin wato da inganci, to ka kwantar da hankalinka kana da imani mai girma, kana da imani mai ƙarfi. Amma daga san da ka ga sallanka yana walwana, yana kaiwa, yana komowa, yana wasa, yana tangal-tangal, to ka san imaninka mai rauni ne, Allah ka sawwaka. Sannan suka ce sallah shine abin da yake samarwa mumini kwanciyar hankali. Allah madaukakin sarki yana cewa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Masu imani suna samun kwanciyar hankali ne a cikin ambaton Allah. Sai Allah ya ce ku saurara ku ji, dama babu abin da yake samar da kwanciyar hankali kamar sallah. Duk wanda yake nan zai iya zamowa shaida akan wannan batu da zan ambata. Shin kin taɓa wayan gari kin samu kanki wani lokaci wasu ayyuka sun sha makance ki daga yin sallah akan lokaci, ga wacce ta damu da sallah kenan fa, sai ya zama ki samu kin yi wannan sallah akan kai yadda kika saba yi ba, sallan nan azhar ne, la'asar, magariba, ko isha, ko sallar subahi, ya kake jin kanka a wannan lokacin? Duk abin da kake yi baka jin natsuwa, bini-bini da an kanka a birkice, sai kace wallahi ban yi sallah bane, haka ne ko ba haka bane? Da kayi sallan ya kake ji, sai ka jin natsuwa gaba ɗaya, komai ya faɗa kanka. To ku fara rike wannan gaban, yana daga cikin dalilin da zai tabbatar mana da cewa lallai sallah na da tasiri mai girma wurin gyaran rayuwar mu. Wallahi duk abin da mutum yake yi, idan yana jin cewa rashin yin sallah na tada mai hankali ko, to alaman madalla wannan akwai raguwar imani ta tare da shi kenan. Amma kai da in baka yi sallah ba, normal kake ji, baka jin wata damuwa, daidai lokacin ne ma zaka ce a dauko maka part 2 na wannan film din ka ci gaba da kallo. To Allah ya kyauta, sai ka fara kama hanyar barin hanyar muminai wanda suke kan musulunci. Allah ya kyauta. Da haka suka ce sallah to shine kamar ka ce abin da yake ɗaukaka darajar musulmi a cikin al'umma. Idan kai ka san wani wanda yake kula da sallah, kai kanka ka duba ya kake jin shi a zuciyarka, zaka rinka girmama shi. Shi yasa zaka ga har a cikin al'umma na daga cikin abin da ake ambatawa wajen nuna mutum yana da kyawun hali, sai ka ji an ce kai wancan kam tana kula da sallah wallahi. Ma'ana da za a zo a ce wani yana son ya ji labari game da ɗabi'un wata, sai a shaida ta cewa kai wanda tana da kula da sallah, ya ake tunani a kanta cewa tana da kyawawan ɗabi'u? Amma duk wanda aka ce kai wata ko sallah bata damu da shi ba, to an riga an rusa ta kenan gaba ɗaya. Sannan suka ce sallah ita ce wato sanyin idan bayan Allah na gari. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam Ahmad wanda al-Imam An-Nasa'i ma ya fitar da shi, manzon Allah ya ce wa ju'ila qurrata 'aini fi salati, an sanya sanyin ido na a cikin sallah. Wato idan na shiga sallah nakan jin kwanciyar hankali in ji ba ni da wani damuwa ba wani abu da yake ainihin wato ta damun hankali me yasa saboda yayin da kake sallan nan to kana ganawa ne da Allah mahaliccinka duk wani matsalanka dama babu me yayi matsala sai Allah to yanzu ga kaga Allah kuna munajati me kuma zai tada mu hankali kaga babu da haka ne yake cewa an sanya sanyin irin shi a cikin sallah sannan sallan nan da kuke gani to shine wani abu da Allah ya kawo wanda yake inganta alakan bawa da mahaliccinsa idan kana son ka kulla zumunci mai kyau tsakaninka da Allah to ka kula da sallanka haka sallah shine wani zaki da yake ainihin wato akan harshen masu son ganawa da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake Allah madaukakin sarki yake qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn na raba sallah tsakanin ni da bawa na kashi babu abinda Allah yake wato musharaka da bawansa kaman sallah wato Allah ya raba sallah ji yayi shi 50% shi ya dauki rabi kai ma ya baka rabi duk wani aiki sai da kaji Allah ya ce abu kaza na bawa na ne ko kuma ya ce wannan nawa ne kaman misali qadiyar azumi Allah madaukakin sarki yake cewa kullu amal ibn adam lahu illa siyam dukkan aikin dan adam nashi ne amma banda azumi fa innahu li wa ana adri bi Allah yake azumi nawa ne ni zan sakan yawo mai azumi da ladan da ba wanda ya san shi sai ni to kaga anan Allah ya jingina wa kanshi azumi ya ce nashi ne sauran ayyuka kuma yace na bawa ne amma wanda akai musharaka tsakanin Allah da bayi to shine sallah Allah yake na raba sallah juni da bawa da dan haka daga lokacin da bawa ya zo zai fara sallah a cikin karatun Fatiha anan ne inda ake samun wannan rabuwa bawa zai zo ya fara da cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin waɗannan ayoyi duk Allah zai ta cewa bawa na ya yaba mu bawa na ya girmama ni ya bani matsayin da na cancanta to daga nan sai bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce hadhihi baini wa baina 'abdi wannan shine abinda muka kulla yarjejeniya tsakanin ni da bawa na domin a wajen bawa na cewa kai kadai zan bautawa kai kadai zan nemi taimako da agajin shi da haka daga sanda ka bautawa wani Allah sai Allah ya ce to ku zama shaida ya warware alƙawarin da ya kulla tsakanin ni da shi daga sanda bawa ya koma yana neman agajin boka ko dan tsubbu ko ne sihiri ko ɗan kol to daga nan bawa ya warware wannan alƙawari da ya ce wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce to bawa na ya ainihin wato warware alƙawari tsakanin ni da shi da haka rigiman da za a yi ni wato kwasa tsakanin ni da shi ba wanda ya san shi sai ni da haka a bar ni da shi kawai to wannan irin wato tagomashi da Allah ya yi wa bawa idan bawa ya kiyaye wannan alƙawarin sai Allah ya ce to wali abdi ma ta'ala ni kuma bawa na duk abin da ya roka zan bashi to daga nan ne sai ka fara cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to kaji inda Allah madaukakin sarki ya alakanta wato aya a kulli da kike tsakanin shi da bawan shi kenan a cikin sallah sannan sallar nan yan uwa masu albarka wani sha'ani ne mai girma shi yasa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi taimako ku nemi cin nasara ku nemi wato dafa wa rayuwanku ta hanyar yin haƙuri da kuma kula da sallah sai Allah ya ce wa innaha domin kun ga ita sallah domin ita ce ta zo a bisa jinsi na unsiya as-sabru was-salah sallah sai Allah ya ce to wa innaha kun ga sallan nan la kabira al'amari ne mai girma sai yace illa 'alal khashi'in sai akan waɗanda suke kankan da kansu a gaban Allah da haka ba za mu yi mamaki ba idan sallah na da irin wannan girman matsayi saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa abin da ya rabe tsakanin mu musulmai da kafirai shine sallah da haka duk wanda yake tsaye da sallah to to musulmi ne wanda musuluncin shi ingantacce ne, amma duk wanda ya watsi da sallah to wannan ya fita cikin tawagan musulmai, ya kama hanyar zamowa cikin tawagan kafirai. Allah ka tsare ni. Kai ko kaga wani abu zai sa ka bar aikin da zai cire maka sunan musulmi ya maida ka kafiri. Hadisin al-Imam Ahmad ne ingantacce, wanda al-Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duk sun fitar da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ahd alladhi bainana wa bainahum as-salah. Abin da ya kulle alƙawari tsakanin mu da su, wato waɗanda ba musulmai ba, shine sallah. Da aka ce manzon Allah yake faman tarakaha faqad kafara. Duk wanda ya bar sallah jama'a kuji, manzon Allah yake ya kafirta. Ba ku ganin wato wasu maguzawa da suke rayuwa kudancin ƙasar nan, idan aka samu ɗaya daga cikin su ya musulunta, da me suke sifata shi? Sai ce ai ya fara sallah. Wato wannan sallan ya bambanta shi da su. Haka musulmai a nan arewaci, in za su sifanta musulmi sai su ce wane yana sallah, wane mai sallah ne. Kenan ashe duk wanda baya sallah to nasu ne. Allah ka raba mu daga cikin fadawa kafirci. Malamai a ƙarƙashin wannan hadisin suka tabbatar da cewa wannan dalili ne akan cewa barin sallah, mutum ya ƙi yin sallah haka kawai da ganganci, da jin cewa shi sallah bai da muhimmanci a wajen shi, to wannan ya maida mutum kafiri. Idan da a ƙasar da ake tsaida shari'ar musulunci ne, to za a hukunta shi a matsayin wanda ya ridda. Sai yasa za ka ji malaman fiqh suna cewa idan aka samu mutum baya sallah, to alƙali zai gabatar da shi. Za a ba shi kwana ɗaya, biyu, uku, in bai tuba ya dawo ya ci gaba da sallah ba, to za a hukunta a je a cire kanshi ne kawai, don ya zama arni ya yi ridda. Allah ya kyauta. Sannan al'amarin sallan nan muhimmancinsa ya kai, wato yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda manyan maluma suka yi fatawa, cewa tabbas barin shi to kafirci ne. Haka an samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ƙara ambata cewa lallai shi sallan nan da kuke gani, duk wanda yayi jayayya da sallah to lallai fa ya kafirta, kamar yadda ya zo a cikin hadisin al-Imam Muslim, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi rahma. To wannan irin ibada ne, irin wannan muhimmancin ƴan uwa masu albarka, sai ka tambayi kanka me yasa aka baiwa wannan ibada irin wannan muhimmancin? Shine saboda zai gyara rayuwanka ta duniya, kuma ya gyara rayuwanka ta lahira. Ba shi duk abin da zai taimaka wa rayuwanka nan duniya da lahira, babu mamaki idan an ba shi irin wannan muhimmanci, to kai kuma gwargwado yadda ka kula da shi, gwargwado yadda za ka ga nagarta da inganci a cikin rayuwanka tun daga nan duniya har sai da za ka koma ga Allah. Sahabi Abdullahi ɗan Abbas wata rana yana kan tafiya, wato yana a halin tafiya, sai aka ba shi labarin rasuwan wani ɗan uwan shi, kamar yadda al-Imam Ibn Jarir ya fitar da wannan asari. Aka ce mishi akwai wani ɗan uwan shi mai suna Qusam ya rasu, yana jin haka fastarja, sai istirjai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Kun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake duk wanda Allah ya jarabce shi da wata bala'i ko musiba, daga faruwan wannan abin sai ya yi istirja'i, yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yayi wannan addu'a. Manzon Allah yake babu kokwanto sai Allah ya maida mai abin da yafi wannan abin alkhairi. Ko menene? Da haka ka yarda wani abu ne, kuɗi ne ko waya ko wani dukiya, a rasuwa aka yi maka, a wani bala'i ne ya auka maka, to abu na farko da ake son ka yi shine kai istirja'i, sai ka ce ya Allah ka bani ladan wannan musibar da ka jarabce ni, sannan ka maye min abin da yafi wannan alkhairi. Manzo Allah yace illa takhlafahu Allahu khairan minhu, sai Allah ya maida maka da abin da yake alkhairi. Ai wannan ya faru da Ummu Salama wata rana, kowa ya san Ummu Salama ko? A lokacin da mijinta, tsohon mijinta mai suna Abu Salama ya rasu, sai ta yi wannan addu'a, ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ta ce amma a lokacin a zuciyanta tana ganin da wahala ta iya samun miji irin mijinta Abu Salama, yace saboda yana daga cikin waɗanda suka musulunta farko da Allah yake cewa wasabiqunal awwaluna, sannan yana daga cikin waɗanda suka yi hijira suka je ƙasar Habasha tun hijiran farko da Annabi yake cewa wasu sahabbai su hijiran nan, sannan aka dawo da shi ya ƙara yin hijira na biyu daga Makka zuwa Madina. Yace gaskiya samun miji irin Abu Salama to sai dai imani, tunda dai manzon Allah yace Allah zai maida maka abin da yake wannan, to na yarda da manzon Allah, na kuma yi imani da Allah, da aka sai ta yi addu'a kuma sai ta sawa sarautar Allah ido. Me zai faru bayan ta ƙare iddanta? Sai ga sako daga ciyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi yace a je a gaya mata zai aure ta. Kaga ta samu wanda yafi mijinta ko bata samu ba? Ta samu. Me yasa? Saboda imani da Allah da gaskata manzon Allah. To haka mu ma duk abin da aka gaya mana cewa Allah ya ce, manzon Allah ya ce, wallahi kada mu tantama, shine bayanan da zamu zo mu ji yau akan sallah. Idan aka gaya mana fa'idojin sallah da matsayin shi da irin yadda ya kamata mu baiwa sallah kula, wallahi mu daina wasa da al'amarin sallah. Daga wannan bayanan da mutum zai ji a yau, idan gobe aka kama shi daga cikin masu wasa da sallah, to ya san cewa bai da wani uzuri da zai gabatar wa Allah. Ya ji tsoron kada ya shiga cikin waɗanda Allah ya ce musu fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata, sai aka samu wasu da suka zo ƴan baya sai suka rinka wulakanta sallah. Adaa'u salata wattaba'u shahawat, suka rinka biye wa san zuciyarsu dan girman Allah. Mutumin da aka kira sallah yana ji amma saboda wai yana kallon wani series an kusa gamawa ba a ƙare ba, sai ya ki tashi ya je sallah, wannan ya biye wa san zuciyarsa ko bai biye wa san zuciyarsa ba, sannan ya tozarta sallah ko bai tozarta sallah ba, sannan wannan lokacin da ya zauna yana wannan kallace-kallacen banza da wofi, waɗanda suka je suka yi sallah za su je su yi sallan su dawo kuma su same ta a wajen kuma ita ba ta yi sallan ba, to Allah yake fa sawfa yalqauna ghayya, irin waɗannan mutane su wutansu ma ko to ba irin na sauran gaba garin mutane bane, sunan wutan da za a sa su sunan wutan gayya. Sai ka san ko a nan duniya aka ce mutum ya haɗu da gayya ba daɗi ko, to ina kuma a ranar lahira a cikin wuta, Allah ka sani. Da haka jama'a sallah ba a bar wasa ba ce, ba a wasa da sallah ko miskala zarra, domin duk abin da mutum yake tunani to bai kai mahimmancin sallah ba. Sai sa ka ga kowace sallah ba a yin wannan sallah sai an kira sallah. Kun san amfanin kiran sallah? Wato a faɗakar da wanda ya rafkana, kila ko kana kwance kana bacci, to wannan kiran sallan ya tashe ka, ka gane cewa wani lokaci yayi da za ka yi wani ibada mai muhimmanci, to ka haƙura da wannan baccin. Me yasa a lokacin subahi ake fara kiran sallah as-salatu khairu minan nawm? Me ma'ana as-salatu khairu minan nawm? Sallah ta fi alkhairi fiye da bacci, da haka duk yadda kake jin daɗin baccin nan dole haka za ka haƙura. Jama'a ana ganewa ko? Sannan in aka kira sallah sai a ce a ɗan ba da ɗan tazarar lokaci wanda za ka je ka kimtsa, ka nemo ruwa, ka je ka yi tsarki in kana da bukata, ka zo ka yi alola, sannan ka zo ka tsaya gaban Allah mahaliccinka. To irin wannan ibadan kai sai ka kyala ibadan nan, saboda kana wani harka naka na duniya, wani ma shashanci yake yi, wani ma abin da yake yi saban Allah ne. Balantana mu iyayenmu mata, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yarda a kanmu. Muna da ainihin wato sakaci sosai wajen al'amarin sallar nan. Shi yasa wata rana manzon Allah ya zai faɗi wasu abubuwa, yace duk matar da take kula da su to ta kwantar da hankalinta, aljannanta garanti ne. Abu na farko manzon Allah yace ayyuman ra'atin, ko kuma idza sallatil mar'a khamsaha. Kun ji da abin da Annabi ya fara, duk matar da aka samu a cikin wato ayyukanta ba ta wasa da sallanta, tana kula da sallanta a kan lokaci. Mata nawa suke kula da sallah a kan lokaci? Wata saboda girke-girke, haka ne ko? Allah ya kiyaye girkin da kullum ba za a fasa shi ba, amma kuma kullum haka za ta yi wasa da sallah. Ke da kika san za ki girki sai ki ta yadda ba zai yi intaferin da sallanki ba. Ko kun san da mutum ya rasa sallah a kan lokaci ya fi mai sauki abincin da yake tunani yana dafawa ya kone. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace allazi takutuhu salatul asr fa ka'annama wutira ahlihi wa malihi, wanda yake barin sallar al'asr take wuce shi akan lokaci, to asaran da yayi kaman yayi asaran iyalin shi ne duka, kaman yayi asaran duk dukiyar da ya mallaka ne a duniya. Ina ma'anar asaran iyali da dukiya shine kaman a ce mutum ya fita ya je kasuwa yana kan hanyar dawowa kawai sai ga mutane sun taru a kofar gidan shi ana ta kawo gudunmuwa gidan shi yayi gobara kuma ba a fitar da ko allura ba a gidan, sannan duk ƴaƴan shi da ya bari a gidan ya samu duk sun kone kurmutsu. Aha, kun ga al'amari ne da girma ko? To wallahi wannan asaran bai kai asaran sallar al'asr ba, dole mu istirjai kuwa. Lallai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ku ji a ce mutum ya asarar dukiyar shi gaba daya, ya asarar iyalan shi duka, a ce sai ya dawo yanzu shi kadai ya rage a duniya, zai da wani dangi kuma duk dangi shi sun kone a cikin gidan shi. Asarar nan bata kai asarar rafa sallar al'asr ba. Jama'a mutane nawa ne suke kin yin sallar al'asr sai bayan sallar isha? Kaga Allah ya yawa da su. Sai bayan isha sannan za ta yi azahar, la'asar, magariba, sai ta buge da isha. Saboda me? Wai saboda ta je kasuwa tun da safe. Ba haka ba ne? Ko saboda ta je lalle gobe sallah ba za ta yi sallah ba? Ko saboda an je an zauna a layi kitso? Balantana uwa uba kun aka ce yau ana buki a gidansu. An ce da mama ta ranar ba kwa sallah ko? Allah ya gafarta mana. To kun gane akwai matsala kenan ko? Ashe ba za ku yi mamaki ba da muke fuskantar matsaloli a rayuwarmu, mu ne muka jawo wa kanmu. Gwargwado yadda mutum yake sakaci da sallah, wallahi gwargwado yadda rayuwar shi ke taɓarɓarewa. Sai ka ga mutum ya rasa wai shi me ya yi wa Allah ne, haka za ka ga wani ya ce duk matsaloli shi a kan shi ne. Shi ne asara kaza, shi ne matsala iri kaza, shi ne cuta iri kaza, shi ne abu kaza, shi ne maza ya tara ta mutum au ga su nan matsaloli kata kata. Wallahi wasa da sallah ne. Da mutum zai dawo yayi nadama ya tuba ya gyara daga yanzu din nan, to alkawari ne zai ga yadda rayuwar shi zai canza daga yanzu zuwa lokacin da ya kula da sallar nan. Allah ya ba mu ikon gyara. To kun dai ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko kuma sahabi Abdullahi dan Abba a lokacin da aka bashi labarin rasuwan wannan dan uwan nashi kusam, sai ya istirja'i ko irin yadda muka ci Annabi ya ce duk wanda ya istirja'i nan zai samu falala. Shikenan abokan tafiyar shi suka ce sai muka ga sai ya sauka akan abin hawa, sai ya alwala, sai ya koma gefen hanya, sai ya nafila raka'a da ya sallame sallam sai ya dawo cikin mu, sai muka ci gaba da tafiya. To sai wani suka ce ana gafarta malam lafiya, muna kan hanya, labarin rasuwan dan uwanka ya rike ka, bayan ka yi istirja'i kuma ka tsaya kai wata nafila, me yasa? Sai ya karanto wannan ayar da cikin suratul baqara, yace ba ku ji Allah ya ce wasta'inu bis-sabri was-salati ba wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah ne yace mana mu rinka neman sauki da sassaucin radadi ta hanyar yin sallah. Idan wani abu ya same ka ka ji damuwa, to yi kokari ka je kai alola a wannan lokacin kai nafila raka'a, in Allah ya da kafin ka sallame sallah zaka ji wannan damuwan yayi sauki a zuciyarka. Duk girman wannan matsala wallahi ba za ka kwana da shi ba, domin ruku'un nan da kake yi da sujudan nan da kake yi to kaman wani kaya ne dama a kanka na damuwa. Da kayi ruku'u sai ya zubi, da kayi sujuda sai ya watsi, da haka kafin kai nafila raka'a biyu shikenan Allah ya yaye maka dukkanin wannan damuwa. Ka ji sirrin wato da yake karkashin wannan aya shine abinda Abdullahi dan Abbas ya fassara a aikace. Al-Allama Al-Amin Ash-Shankiti Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma a cikin tafsirin shi Adwa'ul Bayan da ya zo karkashin wannan aya yace da Allah yace wasta'inu bis-sabri was-salah, sai ce ai ista'inu bis-salati, ku rinka neman wato amfani da sallah wajen taimakawa cin nasararku a rayuwa. Ina wadda take fama da asara a cikin harkar kasuwancinta, tana ta yin business amma tana ta yin asara, da ta canza wani business din ta ƙara yin asara, da ta sa kuɗi a nan a ce an yi asara. Ina wacce take fama da matsaloli na rashin iya karatu, kin je kin fara hadda, hadda ya ki zama, an kai ki makarantar Islamiyya kin kasa fahimtar karatu, makarantar bokon ma dan waye din nan na zamani an gagara ki, kullum ba abinda take tashi, kike tashi da shi sai F9, matsaloli ko ta ko ina ko an kai ki koyi dinki nan ma kin kasa, ko zare kin kasa zurawa cikin allura, haka akwai matsala kenan ko. Wallahi duk wanda yake fama da waɗannan matsalolin yanzu din nan kina komawa gida, je ki nemi ruwa ki dauki buta ki alolaki na fila raka'a biyu, ki ce ya Allah nayi wannan sallar domin in nemi wato gyaran matsalan da nake fama da shi, na kin kasa cin jarabawa, ko kasa zaman gidan aure, ko kasa samun mijin aure, ko sana'a ta ki hannu, ko rashin iya sana'a. Wallahi ka je ka nemi wato taimakon Allah da wannan sallar, Allah zai yaye maka, domin Allah ne ya alƙawari cewa wannan sallar to ku yi amfani da sallah wajen neman cin nasara a rayuwanku. Jama'a ana fahimta ko? Al-Imam Shafi'i yace li'anna salata, saboda ita sallar nan da kuke gani ni'mal mu'inu ala dawa'ibi dahar, wallahi shine abu mai girma da yake taimakawa mutum akan dukkan matsalolin rayuwar shi. Yanzu misali idan mutum bai da kuɗi, in aka ce mai zai samu mahaifin shi ko mahaifiyar shi ko wani mai taimakawa, ba za ka biya ga zauna yana cewa da Allah na zo ne ka taimaka min ba, to taimakon da za ka samu a cikin sallah ya fi wanda za ka samu akan a wajen kowane mutum, ba shugaban ƙasa ba, ba sarkin gari ba, ba gwamna ba, ba attajirin anguwa ba, ba wanda zai iya taimaka maka irin taimakon da sallah zai yi maka wajen biyan bukata. Da aka karinka gabatar da sallah wajen neman biyan bukatunka kowane iri, an gane wannan da kyau ko? Sannan ya ce wa ala khairi dunya wal akhirah, kun gani ko? Sallan nan yana taimakawa mutum ya samu alkhairin duniya da lahira. Daga wannan sirrin ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama as-salah, abu na farko da za a yi wa mutum hisabi ranar al-qiyama shine me? Sallah. Me annabi yace idan aka binciki sallanki aka ce wance zo a kawo littattafai da aka rubuta aikin ayyukanki na sallah, sai aka bincika aka bincika aka bincika, sai aka ga kaci maki wanda za a ce good a sallah ko? Kun san dama mutum abinda ake so shine alkhairan shi su fi sharrin shi yawa, to idan aka bincika ayyukanka aka ga sallanka yayi kyau, to sauran aikin sai Allah ya ce ba sai kun duba sauran ba, tunda dai sallah yayi kyau sauran ma a bashi duka ya cinye shi. Me yafi wannan yan uwa masu albarka? Amma da zarar an samu matsala a sallanka to sai a ce a ɗauko azumi shi ma a duba, an san sai an samu matsala, a ɗauko zakka a duba, an san sai an samu matsala, biyayyen iyaye duk sauran ma sai a bincika. Jama'a ana ganewa ko? Da haka wajibi mu baiwa sallolin nan namu muhimmanci domin mu gyara rayuwar duniyarmu da lahirarmu. Sai malamin ya jawo wannan aya yake kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, lallai sallah, wannan ayan qur'ani ne ko ba ayan qur'ani ba? Qur'ani magana Allah ne ko ba qur'ani magana Allah bane? Shin maganan Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ba? To ku ji abin da Allah yake. Allah yake inna salata, sai da ya kawo harfin nasba wat tawkid, lallai tabbas kun ga sallah, sai Allah yake tanha anil fahsha'i wal munkar, wallahi sallah tana hana alfasha. Me alfasha ne? Dabi'u munana, dabi'u na rashin mutunci, duk wanda yake sallah irin wanda Allah yake ayi sai sallar shi ta hana shi daga waɗannan irin dabi'u, ba za a rinka ganin shi yana aiki wanda za a ce asha tir kaico, wallahi ba za a yi mashi haka ba. Sannan wal munkar, da duk wani abu wanda mutane za su kyamace ka akan shi, wani abin ki ba za ka aikata shi ba in dai kana sallah. Jama'a ana ganewa ko? Za mu zo mu ji maganganun da malamai suka faɗi game da to me yasa wani lokacin za a ga ga wata tana sallah amma kuma tana aikata wasu nau'ukan alfasha, ga wata tana sallah amma tana aikata wasu nau'ukan munkari, to me yasa? kenan alqur'ani ba gaskiya ya fada ba a ba zai yi ba qur'ani gaskiya ne daga ita mai sallar ce aka samu matsala daga shi mai sallar ne aka samu matsala to zamu zo mu ji menene matsala Allah ya samu dace al-allamatu Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahma da yazo yana bayani akan wannan ayar shi ma yace wa min fawaidil aya daga cikin fa'idodin da zamu samu a cikin wannan aya shine fadilatus salati wato falalar sallah haitu innaha mimma yusta'anu biha 'ala al-umur kunti shi ma abin da yace yace ashe wannan sirrin Allah ya nuna mana ne cewa mu rinka amfani da sallah muna neman taimako akan matsalolin rayuwarmu kunji tasirin sallah akan rayuwar dan adam ko duk wani matsalar rayuwa wallahi zaka yi amfani da sallah ya gyara maka wannan matsalar da haka ina ƙara maimaitawa kina fama da matsala ne na rashin zaman lafiya a gidan aurenki to ki rike sallah yanzu nan zaki ga Allah ya magance miki wannan matsalar kina fama da wasu ƴaƴa ne wanda Allah ya jarabce ki da su marasa jin magana wallahi ki dawo ki rike sallah akwai gyaran halin waɗannan ƴaƴan a cikin sallar ki kina fama da matsaloli Allah ya jarabce ki da wani ɗa wanda duk inda ya je to sai mutane sun yi mishi tofin alatsi ne saboda zai musu sata zai musu rashin kirki zai musu kaza kin rasa yadda zaki yi da yaron wallahi ki zo ki rike sallah a cikin sallar nan ki ta gaya wa Allah ki ce ya Allah ɗata wance ɗana wane ka gyara mushi ba ku ga abinda Allah ya faɗi game da annabawa ba ku karanta suratu Maryam da Allah ya zo yana bayani game da annabi Idris yace wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu mafi Allah yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati su annabawa sun san sirrin da ke karkashin sallah shi ma manzon Allah Allah yake mishi wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha da haka annabawa kaf ba sa wasa da sallah mutanen kwarai mutanen arziki mutanen kirki gaba ɗaya ba sa wasa da sallah kuma wallahi duk wanda kuka ga baya wasa da sallan iyalin shi da ƴaƴan shi sai kun ga nagarta a cikin waɗannan ƴaƴan amma yaran da za a bar su ba a damu da sallan su ba uwayen su ma basu damu da sallolin ba to ba irin matsalan da ba a samu a wannan gidan ba Allah ya zaunar da mu lafiya da haka Malam Uthaymeen yace sallah tana da tasiri mai ƙarfi wanda za a iya neman taimako da ita a samu ingancin rayuwa a gyara rayuwarmu sai ce wa shu'unul hayati kun gani ko wa ala shu'unil hayati da kuma duk sha'anin rayuwarmu an sa rana za a aurar da ɗiyarki abubuwa sun yi tsauri an kasa haɗa mata kayan ɗaki kin je wajen wane ya yi miki alƙawari har yanzu bai biya ba kin je wajen ƙanin mahaifinku shi ma ya ce kasuwanci ya ga kin rasa yadda za ki ko kuma ga kwanaki saura kaɗan an ce bayan sallah koma gida ki ta sallar dare wallahi za ki sha mamaki ta inda ba ki tsammata ba sai Allah ya kawo miki mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah wallahi sai Allah ya kawo mishi mafita idan da za mu tsaya mu ci buga misalai na waƙi'i abin da ya faru a zahirin rayuwar wasu al'umma ɗai ɗewa a cikinmu wallahi misalan za su yi yawa da ba za su iya kawo su ba har tsawon lokacin da namu ya kare akwai wanda ni na sani kowa zai iya shaidan cewa wane daga cikin waɗanda ake ganin su talakawa ne irin na ƙarshe ɗin nan amma wallahi da ya fara kulawa da sallah duk wani matsalar rayuwar shi ba wai wani dukiyar yake da shi ba amma da ya kasa wani abu a gaba saboda sallan da yake yi sai Allah ya kawo mai mafita shi ma bai san ta ina Allah ke kawo mishi mafita ba da haka yana rayuwa cikin aminci da kwanciyar hankali saboda ya kula da sallah to haka ni ma inda zan kula da sallah ko wallahi Allah ba zai fasa cika alƙawarin nan nashi ba domin Allah baya saba alƙawari haka ke ma da zaki kula da sallah ko to yanzu ke zaki rinka ba wasu labari cewa o ashe maganganun duk da muka ji a wajen karatun nan a rana kaza game da sallah ashe gaskiya ne kun ga yadda Allah ke shige min cikin lamun rana yanzu kam ni ina cikin kwanciyar hankali ina cikin rufin asiri to sallah na da wannan ainihi wato tafsir. Allah ya bamu ikon kulawa da sallah. Malam Usaimin ya ci gaba da cewa saboda me? Saboda Allah yake inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, a can kuma Allah yake wasta'inu bis sabri was sala. Sai ya ce wa nahnu na'lamu ilmal yaqin, mu kuma mun sani ilimi na yaqini, anna hadha khabaru sidqin, kun ga maganar da muka yi, wannan fazance zance ne na gaskiya domin Allah ne ya faɗa, da haka babu ƙarya a cikin magana, tabbas abinda Allah ya faɗi gaskiya ne, la miryata fihi, wallahi babu kokonto a ciki, kada ma mutum ya yi tsar, kada ya kokonto, gaskiya ne Allah ya ce sallah na taimakawa ingancin rayuwar ɗan adam. Jama'a ana fahimta ko? Sai ce wa qad rawa 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu kana, shi ma sai bada labari irin wanda da muka faɗi na halin manzon Allah. Yace an bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance a cikin hadisi al-Imam Muslim kenan, idza jazabahu amrun, idan wani al'amari yazo ya dame shi, to amara bis salah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza jazabahu amrun salla, idan wani al'amari yazo ya takura mishi ya shiga cikin damuwa, kawai sai ya shiga sallah, da ya shiga sallan nan da ya ji Allah ya yi mishi wannan damuwa. Wa amara sallallahu alaihi wa alihi wasallama bis salati li mudafa'atil fitani, kun gani ko? Manzon Allah ya yi umarni cewa a rinka yin sallah domin a kore fitintunu da Allah madaukakin sarki yake jarabtan bayi da shi, kamar yadda ya zo a cikin hadithin Ummu Salama. Kun ji wancan Ummu Salama da muka bada labari ko? Ita ta ruwaito wannan hadithin. Me tace? Allah ya kara mata yadda, tace istaiqadha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a ku sauraro wannan karatun da kyau. Ummu Salama tace wata rana manzon Allah yana gidana, ni ne da girki a rana, yana daki na can tsakar dare, yace sai na ga manzon Allah sai tashi. Sai ya tashi daga baccin da yake, da ya tashi me yi? Sai ce istaiqadha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fazi'an, manzon Allah ya tashi a firgice. Me kike tunani? Kuna kwance da mai gida kawai sai ki ji ya dandara ihu ya miƙe yana tsalle tsalle, sai a fita ta window ko? To manzon Allah ba wai miƙewa yana tsalle tsalle ba, amma yanayin da ya tashi kamar wani abu ne na tsoro ya firgita shi, sai ya tashi a firgice. To bari ku ji abin da manzon Allah ya cewa. Ya kulu, kace sai na ji manzon Allah yana cewa subhanallah, tsarkiya tabbata ga Allah, Allah ka tsare mu, ma anzalallahu min al-khaza'in, ya Allah me kake shirin saukarwa ne a cikin matsaloli da za su faru a duniyan nan? Wato an nuna wa manzon Allah wasu fitintunu ne da za su faru a duniya, shine hankalin shi ya tashi, saboda shi manzon Allah kullum tausayin al'umman shi ne a zuciyar shi, shi yasa kullum addu'an shi Allah ya zaunar da al'umman shi lafiya, kada Allah ya halaka al'umman shi irin yadda ya halaka al'umman da suka gabata. Kun san al'ummomin da suka gabata, Allah ya halaka wasu da iska, iskan wuta, mutane suna gida suna ɗakunan su kawai sai ga soyayyen iska yana zuwa yana ƙone su, da haka mutum ya tashi zai miƙe a haka kawai sai ya san dare, ya ƙone da iska mai zafi. Mutanen Annabi Salih wasu tsawa Allah ya saukar musu, tsawa wannan suka rinka jin ƙara tun kunnen su na iya ji, har sai da ya rinka toshe kunnen su, har sai da ya rinka gutsar musu da hankalin su, har sai da suka rinka suma suna mutuwa. Mutanen Annabi adawa kenan su kuma. Wasu mutanen Allah madaukakin sarki ya ce mala'ika ya ɗauki duniyan ne kaf yayi sama da shi sai ya kife shi, mutanen Annabi Lutu, ba irin azaban da ba a al'ummomin da suka gabata ba. To manzon Allah saboda tausayin mu sai ya roki Allah cewa ya Allah, ni al'ummata kada ka halaka su irin yadda kai wa al'ummomin da suka gabata. Allah yake nayi maka wannan alƙawarin. To amma kuma manzon Allah na kwance, sai ya ga ga wasu bala'i za su faɗo duniya, shine sai ya firgita ya tashi. To da ya tashi sai ya ce ya Allah, wannan waɗanne irin bala'o'i ne ka tsara cewa za su faru? Maza wa maza unzila min alfitan, me Allah ke shirin saukarwa ne na fitintunu? Manzon Allah da ya ga haka, kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari da yake sharhin wannan hadisi, yake fitintinu da Allah ya alƙawarin za su faru a duniyar nan shine aka gwada wa manzon Allah a bacci shine sai manzon Allah ya ga bai ga ta bacci ba sai ya miƙe to muhalli shahid din shine da annabi ya tashi sai ya ce man yuqiza sawahib al-kujrat jama'a wa zai taimake ni ya tada min matana daga baccin da suke yi kowace ta je ta yi alola ta zo ta fara sallah saboda kada wannan fitinan ta shafe shi kaji manzon Allah me yake matan shi su yi sallah saboda kada fitina ya same su da haka duk gidan da ba a sallah musamman na nafila wallahi wannan gidan fitintinu za a rinka gani iri-iri sannan duk gidan da ake kula da sallah ko wallahi sai kun ga Allah ya rinka kare gidan daga fitina wani abin da za a yi a yi gobara a wani gidan sai ka ga irin shi ya faru a naka gidan ninkin ba ninki amma Allah bai sa an yi gobaran ba saboda me saboda ana sallah a gidan wani lokacin za ki ga sai kin fito za ki zo wajen wa'azi ga ki ga inda za a yi wa'azin sai ki tuna la na fafa gas a kunne kuma na ɗaura wuta a bari in koma kina zuwa sai ki ga wuta ya gama ƙonewa kaf sai ki kashe da hannunki saboda me saboda kina sallar nafila a gidan amma inda ba a yi fa wutan lantarki kawai za a kawo sai ya sakin kawai sai ya kama gobara da haka kiyaye yin sallah a gidaje shi yasa manzo Allah ya ce babu sallah da ya fi falala wada namiji kamar sallar jama'a a masallaci ko to bayan sallar da zai yi na jama'a a masallaci to sallar nafilfili kuma ya yawaita yi a cikin gidan shi ita kuma mace sallah a cikin uwar dakarta ya fiye mata alkhairi fiye da wanda za ta fito falo ta yi wacce za ta yi a falo ta fi alkhairi fiye da wanda za ta yi a tsakar gida na tsakar gida ya fi alkhairi fiye da wanda za ta yi a masallacin anguwansu ta tsaya a anguwansu ta yi sallah ya fi alkhairi fiye da wanda za ta yi a masallacin manzon Allah ku dubi girman darajar sallah a masallacin manzon Allah amma ga kiyama ce manzon Allah ya ce ta yi a uwar daka ta fi mata alkhairi jama'a ana fahimta ko da haka sallah wata ibada ce mai matukar muhimmanci mu kara ba ta kulawa to wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa zai tada min iyalaina wato matan shi kenan likai yusalliyanna kun gani ko saboda su tashi su yi sallah kenan ashe sallar dare yana kare mutum daga fitintunu sallar dare da muke gani din nan ka tashi kai nafila ko da raka'a biyu ce ka tashi kai nafila ko da raka'a ɗaya ce mafi karancin wuturi kenan ko to wallahi yana kare mutum daga fitintunu jama'a akwai wani malami daga cikin malamai magabata daga cikin abin da Allah ya tsare shi daga sharrin yan fashi barayi masu hauro gida tsakar dare wallahi shine sallar dare kun san me ya faru Allah cikin ikonsa ya bashi ikon tashi a wannan daren sai je alola yace bari ya nafila raka'a biyu kafin ya ci gaba da bacci ya fara sallar nan ashe akwai barawon da ya hauro katangan gidan shi yana kaiwa saman katanga kawai sai ya ganshi shi kuma yayi kabbara yana cikin karatun alqur'ani aka ce ayan da yaji ana karantawa ma shine alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wai shin lokaci bai yi ba ga bayin Allah masu imani su mai da lamarinsu su tausasa zuciyarsu su koma su ma su bauta wa Allah wannan farawon ashe ya iya yaki da jahilci ya taba zuwa islamiyya shi ma ya gudu sai ya ji wannan ayan yace sai ya ji kaman da shi ake yi Allah na ce mishi lokaci fa ya kure ya marmaza ya tuba daga wannan sabon Allah annan ne akan ka yana kan katanga fa yace wallahi daga nan ya fara yace lokaci yayi ya Allah na daina wannan barnan dalilin da yasa ya sauka kenan ya fasa sata sannan da ya koma gida gari na wayewa ya je sake dauko qur'anin shi da littattafan shi sai ya koma makaranta bai bar duniya ba shi ma sai da ya zama wani babban malami a zamanin shi kun ga me ya jawo mai wannan alkhairin sallan sallan ma fa ba shi yake yi ba wani yake yi kun ga alkhairin sallah ko da haka idan Allah ya azurta ka da ƴaƴa a gidanka wanda suke tashi suke nafilar dare ka gode wa Allah baka san irin bala'in da suke tare maka a gidan ba to kuma ƴaƴanka ba za su yi sallah a gidanka ba sai ka ba su tarbiyyan wanda zai iya tashi ya sallah idan kina zama ne a gidanki kina kallon fina-finai da ƴaƴanki me za su ba muhimmanci ƴaƴan kallo idan ka tashi a gidanka zama kake da kai da kawayenka da ƴaƴanka kuna gulman wasu ƴaƴanka mai za su yi a gidan gulma amma sun taso sun ga kina tashi cikin dare kina sallah su ma mai za su yi sallah ai kaifa ma yakunul murabbi yakunul murabba kamar kumbo kamar katanta kuma ana ganewa ko da ka kowace kowannen mu tambaye kawunan mu yaya tarbiyyar mu da ƴaƴanmu to wannan sallan da dan ka kwaya ɗaya zai tashi yayi ko baka san adadin fitintunin da zai tare maka ba sannan ke ma wacce zaki tashi ki baki san adadin fitintunin da zai kare miki ba shi yasa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a karkashin ayar wadh-dhakirina Allaha katiran wadh-dhakirat me annabi ya fassara manzon Allah yace shine mutum da zai tashi tsakar dare zai yi nafila sai gama kashi a kwance sai ya lallaba ita ma ya tashe ta cikin sanyin hankali yace amarya ko uwar gida ki tashi mai nafilan nan tare mana manzo Allah yace har in bacci ma yayi mata nauyi ta kasa tashi sai je ya sa ruwa a hannun shi sai ya zo ya shafa fuskar ta nan da daraja sai ta ji baccin ya gudu sai ta ce to mai gida baran tashi sai su yi nafila tare suna yin wannan nafilan tare suka yi sallar a jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nan take sai Allah ya ce a rubuta sunan su su biyu a cikin bayin Allah az-zakirina Allah katsira wa zakira haka manzon Allah yace matar da ta tashi tsakar dare za ta yi nafila ita ma sai ta ga mijinta bacci ya mishi nauyi yana kwance ya kasa tashi sai ta je ta tashe shi cikin tausasawa cewa mai gida ka tashi mu yi sallah aka ce shi ma idan bacci ya mishi nauyi ita ma sai ta shafo ruwa a hannunta sai ta shafa fuskar shi nan irin wannan tashin na soyayya ko sai ta tashe shi ba wata za ta je ta yi a yi rigima ba to wajen za ka tashi ta kare kawai kowa na sallah kai ba ka yi ba haka za a yi ba sai a samu matsala ko kuma ta je ta ɗibo kofin ruwa ta kwara mishi aka ta ce annabi ne yake zuba ma ruwa ba haka annabi ya ce ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan uwa masu albarka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi fassara da haka to kafin mu je a gaban karshe ana yin isharar lokacin namu ya fara masowa malamai suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi a ƙarshen hadisin nan to ya kamata a tsaya a kula da shi domin a ƙarshen hadisin sai annabi ya ce rubba kasiyatin aw kasiyatun fi dunya ariyatun fil akhirah manzo Allah yake so da yawa zaka ga mutum Allah ya suturta shi a nan duniya amma wallahi ranar tashi alkiyama idan aka ga to nan fililin da Allah zai mishi kare ma ba zai ci ba a nan duniya ana mishi kallon mutunci ana mishi kallon mutumin arziki ana mishi kallon mutumin kirki ana mata kallon salaha kullum ita ce nan hijabi kullum ita take fara zuwa wajen wa'azi ita take bude masallaci ta sanya turare za a yi wa'azi muhadaran mata amma wallahi ranar tashin alkiyama idan Allah ya fito da sakamakon ayyukanta yanzu Allah ya ce ko kare ba zai ci ba za a ga irin sheke aya da take yi wanda ba wanda ya sani sai Allah to annan sai Allah ya tona mata asiri to ina amfanin baɗi ba rai a nan duniya an ɗaukake mutumin ya kirki ce ashe wata ƙaramar shedaniya ce ba a sani ba Allah ka tsare to me zai kai ga haka shine suka ce wannan alamar wato mutumin da sallan shi yana yi ne don ganin idan mutane riya yake yi ba don Allah ba shi kuma Allah baya karɓan aiki sai wanda aka yi domin sa ashe kenan duk yadda ake faɗin muhimmancin sallan nan to idan za ka yi ya zama manufanka shi ne saboda Allah kada ka yi don mutane kada ka yi don a yaba ka kada a ce kai wancan ai ko Fatimatul Adawiyya albarka in dai wajen sallah ne kun san ce Fatimatul Adawiyya ita ce tana sallan jiya da sallan yau da alwalan jiya saboda tsabarajen kula da sallah aka ce duk sanda aka zo gidanta tana kan buzu tana kan da juma to kada ki yi sallan ki domin wannan riya kada ki yi domin a yaba ki ki yi ne domin Allah ya yarda da ke kuma ya ba ki ladan abin da kike yi wasu malamai suka ce ma'anan wannan rubba kasiyatun fi dunya ariyatun fil akhirah shine wato da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a tada matan shi ko a tashe su su sallah sai manzo Allah yake yi wa al'umma ishara akan cewa dan mutum ya zama na kirki to kada matan shi ta dauka cewa kirkin shi zai sa shi cikin ko zai sa ta cikin alfarma dole ita ma sai ta yi wa kanta dan in ba haka ba ai matan manzon Allah ya kamata a ce sun iya shiga alfarman manzon Allah ko amma manzon Allah yake a kashe su su ma su sallar su da kansu domin in ba su yi wa kansu ba to ba za su shiga alfarman mai alfarma ba dan haka ina ke matan mallam matan mallam tana ji to ki rinka yin aiki irin na mallam ke ma kai ki zama matan mallam na Bahaushe kun san a kasar Hausa an ce matan mallam to ita ce maraji a anguwan ce o kai dai ka ga matan mallam sai ba dai ya halin mallam ba to kai ki zama irin wannan ki zama kina kokarin ibada ke ma irin yadda ake ganin mallam da nagarta to ke ma ki zama mai nagarta domin kasantuwan ki tare da mutumin kirki a ranar lahira ba da wannan Allah zai miki hisabi ba ke ma Allah zai baje kolin ayyukan ki ne yaya kike sallar dare yaya kike kula da sallolin ki guda biyar da shi Allah zai miki hisabi ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace to yan uwa masu albarka waɗannan fa kusan kaman ka ce shimfiɗa ne da za su nuna mana me ne muhimmancin wannan maudu'i yanzu ya kamata a ce mun shiga cikin bayanin tsarin sallah wurin gyaran rayuwa yanzu muke son mu fara bayani kuma an ce lokaci yayi to ya za a yi kenan sai dawowa to bari mu dai mana nuni ko da kaɗan idan Allah ya sa mun samu lokacin dawowa lokacin ne yayi kunci idan na san su mallam sun jima suna ta neman a zo a yi wannan amma wallahi lokacin ne yayi kunci kwarai da gaske akwai wasu nishafatin amma to insha Allah in an samu daman za a dawo amma bari mu dan karanta kaɗan mu ji wani irin tsari sallah ke da shi wajen gyaran rayuwarmu na duniya da lahira al-imamu shafi'i wanda muka kawo maganar shi dazu a cikin tafsirin shi adwa'ul bayan gashi yake cewa a cikin bayanin can ayan da Allah yake cewa mu nemi taimako da sallah to yaya neman taimakon sallah zai gyara rayuwarmu sai yace al-jawab anna salata hiya akbaru mu'inin ala zalik wallahi rayuwar dan adam abu mafi girma da yake gyara rayuwar shi shine sallah li'anna al-'abda idha waqafa bayna yaday rabbah domin kamar yadda muka faɗi a baya duk sanda ka zo kai kabbara ko kai Allahu akbar to kamar kai connecting ne tsakaninka da Allah manzo Allah yace Allah na gaban mai sallah ga ka gashi wato kamar Allah yace maka to gani ne bukatanka haka fa shine al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana magana ne da Allah kai tsaye me kake tunani yanzu a ce ka samu wani dama an ce ka je ka gana da shugaban kasa kuma shugaban kasa sai yace ka gaya min me kake so in yi maka dan Allah ka samu dama ko baka samu ba to yanzu fa ba maganar shugaban kasa ake yi ba maganar Allah mahalicci to duk sanda bawa yayi takbiratul ihram to ya fara ganawa da Allah ashe kaga dama ce kake samu duk sanda ka tsaya gaban Allah za ka yi sallah idza waqafa bayna yaday rabbahu yunadihi idan ya tsaya gaban ubangijinsa yana tattaunawa da shi wa yatlu kitabahu karanta aya sai yace tazakkar ma inda Allah min as-sawab to da ka fara sallar nan ka fara tunanin irin yawan ladan da Allah ke da shi kun sa a cikin wani hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa da zai tayar da halittun mutane gaba daya tun daga na farko wato tun daga kan annabi Adam har zuwa dan autan yan Adam wanda kun ga har yanzu ba a haife shi ba ko sai a tara su a wuri guda sannan a tattaro aljani su ma gaba dayan su tun daga na farko har na ƙarshe su ma a tara su a wuri guda sai Allah ya rinka cewa kowa ya faɗi buƙatar shi duk abin da kake so ka faɗa Allah zai baka sai kowa ya rinka faɗin burin shi yanzu ke yanzu yadda kike zaunan nan ki yi tunanin in an baki wannan damar me zaki roka wacce ta ce ya Allah hijabin sallah to kila matsalar ke kenan ko ka san wasu ba su san me ya kamata su roka wa kansu ba kun tuna hadisin nan aljanna na karshe da zai shiga aljanna haka Allah zai mushi idan ya gama shan azaba a wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta in Allah ya yace mushi daga karshe shi ma sai a dauko shi a sa shi aljanna to in aka kawo shi aljanna sai ya rasa inda zai je ko ina sai ga an riga an ciki sai ce ya Allah ba waje sai Allah ya ka duba da kyau kai ma wajen ka nan sai ya je ya komo ya je ya komo sai ya Allah ban faga waje ba sai Allah ya ce to tamanni kai burin me kike san a baka sai ya ce a ba ya Allah ni da nazo in samu koda boy kwata sa bani sai Allah ya ce a ka faɗi din me kake so za a baka yace in Allah Allah ya ce ka faɗa shikenan sai fara cewa ya Allah ina son kaza sai Allah ya ce an baka ina son kaza sai Allah ya ce an baka tun yana faɗi da nishadi sai ya fara tunani sai ce sai me ma an kure shi wallahi idan aka kure shi kaf kuma duk abin da ya faɗi Allah ya bashi sai Allah ya ce mai amma fa baka faɗi kaza ba sai ya ce yawwa haga shi an gane ko shi ma duk sai an gama tuna mishi abin da yake so amma bai sani ba shine muhallin shahidi dan adam saboda rashin cikan ilimin shi akwai abin da yake so amma bai san abin ba to shine nake cewa kowa ya tunani da Allah zai bashi wannan daman cewa ka faɗi abin da kake so a rayuwarka in ce ta yanzu me zaki ce wata za ta ce keken dinki ne sai yau to kinji ba wata za ta ce sosai to muhammad shahidi Allah madaukakin sarki ya ce kowa ya faɗi abin da yake so zai bashi idan aka zama ba kowa bukatar shi ko sai aka gwada abin da aka ba kowa din nan da taskan falalan Allah Allah ya ce wallahi ba abin da zai ragu a cikin taskan shi in ma da abin da zai ragu to kwatankwatin a ɗauki allura ne a je a tsoma a ruwan teku ba fa ruwan bokiti ba ruwan teku sai a zaro alluran da Allah ruwa adadi buta nawa alluran zai ɗibo to gwargwadon abin da allura zai rage a ruwan teku ko gwargwadon abin da Allah ya gama ba kowa bukatar shi abin da zai rage a taskan Allah ke kun ga an san an yi wani abu to ashe kenan duk wanda yake son wato wani bukata a wajen Allah to idan ya shiga sallah ya tuna cewa Allah shine mai irin wannan taskan kuma a yanzu din nan yana magana ne da Allah duk abin da ya gawa Allah Allah zai mishi shi yasa kuka ji manzon Allah yake ba mu shawara idan mutum na cikin sallah ko kana zuwa sujuda ka masa lamba wajen roƙon Allah saboda duk bukatunka a nan wajen Allah zai biya maka ina fata an gane fajtahidu fi du'ai fa qaminun an yustajaba lakum domin wannan matsayin shine matsayi mafi girma da bawa yake tsayawa a gaban Allah shine ka nuna wa Allah kai ba kowa ba goshinka fuskanka mafi daraja gashi ma ka turbuta shi a kasa da haka ya Allah abinda nake bukata shine kaza sai Allah ya ce an yi maka ya Allah matsala na ma kaza Allah ya ce an yi maka da haka zaka gama sallan nan duk bukatunka Allah ya biya maka Allah ka sa mu dace to sai malam ya ce in mutum ya tuna irin girman ladan da yake a wajen Allah ya kuma tuna hukumar da Allah ke yi wa wanda ainihin wato baya yi wa Allah da'a ta hanyar yin sallah to zai gane cewa na'am zai gane cewa to a wannan muhalli ya kamata ainihin wato ya inganta tsayuwar shi gaban Allah to a gaban karshe uwa masu albarka kamar yadda nayi mana wancan tambaya me yake sa ake ganin wasu na yin sallah amma kuma sallar su ba ta gyara musu komai a rayuwarsu ai za mu iya ganin haka ko a ce ga wancan tana yawan sallah amma dai ba ta bar mugayen halaye ba me yasa malam muhammad ibnu salih al-usaymin ya faɗi wannan a cikin bayanin shi yace so da yawa zaka ga mutum yana yin sallah amma kuma bai bar alfasha ba kuma Allah yace sallah na yin hani daga alfasha mutum yana yin sallah bai bar ababen ki ba amma kuma ainihin wato sallah na hana mutum aba sai ya ce wannan ya nuna shi wannan bawan baya cika sharuɗin sallah ne da kuma ƙa'idojin da annabi ya karantar wajen yin sallah yaya manzon Allah ya karantar da sallah to ba irin sallar manzon Allah yake yi ba me da ne ake bukatan a samar na natsuwar zuciya da natsuwar gaɓoɓi a sallah, to shi sallar shi babu wannan natsuwa. To duk wanda sallar shi babu natsuwa, kamar yadda Allah yake cewa alladina hum fi salatihim khashi'una, ko to shi sallar shi babu khushu'i. Da haka in ya fara sallah kawai ana ganin shi a tsaye ne, amma tunanin shi ba sallar bane, yana can yana tunanin wani abu, cewa to tela na ko ma ya hada min riga na ko bai hada ba, oho, to ni yanzu shikenan tunanin shi. To wannan sallar ba zai samu mutum sakamakon da ake samu ba. Ko kuma mutumin da yake sallah yake waige-waige, haka annabi yace da zaran mutum ya zo ya fara sallah yana waige, sai Allah ya rabu da shi, sai yace wannan is not serious, sai Allah ya tashi a gaban shi. Da haka yanzu yana sallah ne ya tafa abin da yake a gaban shi a gaba, amma dai Allah ya tashi a gaban shi. Ko kuma mutum ya rinka sallah yana kwakwafan fitiya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, to wannan ma ba sallah yake yi ba. Manzo Allah yake duk wanda yake sallah yana kwakwafe irin na kaza. Kun san kaza ne in yana cin abinci sai ga kwaf 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 kwaf, to ana son mutum ya rinka nasuwa a sallah. Shi yasa manzo Allah yake sallu kama ra'aytumuni usalli. Sannan kuma kamar yadda muka ce yin sallah akan lokaci, rashin yin sallah akan lokaci na daga cikin abin da ke jawo mutum matsala, ya zama sallar shi ba shi da fa'ida. To balantana kuma mutum ya bar sallar kwata-kwata bai yi shi ba. Da haka duk sanda aka ce lokacin sallar subahi, kada ka kuskura rana ta fito baka yi sallar asuba ba. To mutane nawa ne yau suke sallar asuba bayan rana ta fito? Allah ya kyauta. Wani ma yanzu ya manta yaushe rabon shi da ya sallah kafin rana ya fito. Wani ba zai sallah azhar akan lokaci ba, sallar la'asar ba za a yi akan lokaci ba, magariba ba za a yi akan lokaci ba, haka isha. To irin wannan sallar baya tsinana wa mutum komai. Ina fata ana ganewa. Shi yasa Allah yake aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Sannan Allah yake uslu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Sai yace wala dhikrullahi akbar. Dan uwa masu albarka, daga ƙarshe in kika she mana wancan hadisin da na dauko, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu halaye wanda idan mace ta kula da su to aljannanta Allah ya yi mata garantin shiga aljanna. Shine na farko, kamar yadda muka ji Annabi yace idza sallatil mar'a khamsaha, duk matar da take kula da sallolinta biyar. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace matar da ta kula da sallolinta biyar shine bata ma'ana bata yin sallah akan lokaci, bata bari wani al'amarin duniya ya katange ta daga yin sallah akan lokaci. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Ki zamo irin waɗannan matan da muka bayyana tun farko, idan ma wani abu ya nemi ya tare su su yi sallar a farkon lokaci, to sai ta ji ta gaba ɗaya ba ta cikin natsuwa. Duk abin da take yi sai ta ji tana yin abin ba a daidai ba. Da an yi magana an ce wane ya ko kike haka, sai ce wallahi ban yi sallah ba ne. To ki aje wannan abin ki je ki sallah, ki samar da natsuwa ga zuciyanki da kuma al'amuranki. To sannan kula da sallah biyar ɗan uwa iyaye mata, kamar yadda muka sani mata na da ɗabi'a na al'adan da suke yi a wata, wanda a cikin waɗannan kwanaki to Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke musu wato fallancin yin sallolinsu guda biyar. Kuma sallolin da bata yi ba a cikin waɗannan kwanakin Allah ya yafe mata. To amma me nake so in jawo hankali a daidai wannan gaban? A daidai wannan gaban zamani ya zo mana da wani irin ainihin wato yanayi da mata suke saka kansu sai su rikirkita wa kansu wannan lalurarsu na wata-wata. Shine waɗannan abubuwa da aka kawo na ƙwayanni da allurai da abubuwa iri-iri da mata ke sha wanda yake rikirkita musu jininsu na al'ada. Jinin al'ada na asali wanda Allah ya saka wa mace da ta saba yi kwana uku a wata, wata kwana biyar, wata ma kwanaki bakwai ne, gwargwadon da yadda kika saba yi. To a cikin waɗannan ne fa Allah ya yi miki sassauci, ya ɗaga miki kafa, ya ce in baki sallah ba ya yafe. To amma yanzu ke ce kika je kika sha wasu ƙwaya, ko kika je aka yi miki wasu allurai, ko kika je kike wasu tuddabaru, sai wannan jinin sai ya rikice madadin kwana uku a wata, sai kika rinka yin kwana goma sha biyar. haka abin yake faruwa ko ba haka bane? To yanzu meye matsayin sallar ki? Abin da nake son mu dawo da hayyacin mu ke. Kin ga dai Allah ya ce mata kafi sallah suna al'ada. To yanzu zaki zo kina yin sallah ne jini na zuba a jikinki? To in baki sallah ba kuma ke kin san waɗannan kwanakin to ba na Allah da Annabi bane. Naki ne da kika jawo kanki. To shi Allah ba ruwan shi in dai ba shi ya sa miki lalurar ba to Allah fa ba ruwan shi in baki sallah ba. Duka zaki sha a wajen mala'iku. Shi da gaskiyar magana. To yanzu wani matsayi zaki dauka? Me hukuncin ki yanzu? Zaki sallah da jini? Zaki bar sallah ya wuce asalin abin da Allah ya dora miki? Kin ga kin sa kanki cikin rikici. Shi yasa mata da dama ni musamman na san sukan kawo waɗannan fatawoyi su ce mace ce ta je ta yi kaza ta yi kaza jininta suka rikice daga asali. To yanzu ya wuce kwanakin da ta saba yi ina matsayin azuminta da sallanta sai in ce wa ya sa ki? Sai ki je ki tambayi wanda ya sa ki allura. Shi ya yi miki fatawa amma ni ba ruwana. Ba zan je in baki fatawa wanda Allah zai kama ni da laifin na baki fatawa ba. To in ce ki sallah Allah ya ce wa ya ce ka ce ta yi sallah tana jini. In ce karki sallah Allah ya ce wa ya ce ka ce ka tafi yin sallah. Kaga bai zan ce wa Allah sai in ce ban sani ba. Yawwa amma wanda take da lalura karɓaɓɓen lalura malamai suka baka fatawa cewa ta je ta yi wannan alluran ko ta yi wannan ta sha wannan maganin idan jini ya rikice mata ita to an san fata wanda za a bata. Amma ke da kika je ka jawo wa kanki kadai saboda biyewa rufin shedan da kururuwan wato zamani da ake cewa wai mata ku kayyade haihuwa ko ku daina haihuwa saboda ainihin ana talauci wake azurta bayi ne jama'a. Yanzu muka gama ci cewa takkar Allah baya karewa. Amma kuma mu zo mu kaka bawa kawunan mu ƙarya kuma mu je muna biye wa shedanu. Shedanin da in kina ciwon kai ko kina malaria ba za su baki alluran ciwon kai da na malaria kyauta ba. In kin je asibiti sai an wahalar da ke amma yau za su zo su ce maki ga waɗannan kwayoyin hana haihuwa in kin sha sai a ƙara miki da 1000. Ke kin san akwai lauje a nan. Saboda wallan tarza hankal yahudu wallan nasara hatta tattabi'a millatahu. Da haka wannan kenan. Da haka ki ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace matar da ta kula da sallolinta to ke in kika sa kanki a cikin wannan kin ga zaki rikici ta sallar. Da haka ki san kina fuskantar barazanan ba ki cikin waɗannan matan. Na ɗaya kenan. Na biyu sai manzon Allah yace wasamat shahraha kuma ta azumci watan ta na Ramadan. Nan ma aka ce Annabi ya ce watan ta ne na Ramadan saboda mafi aglabin mata ba a yin azumin kwanakin Ramadan tare da su baki ɗaya. Saboda wannan laluran da muka ambata sai ka gama ce an biyo ta azumi ɗaya, biyu, uku, biyar gwargwadon yadda kake jinin ta na al'ada. To idan aka biyo ta har yanzu ta sani cewa ita fa har yanzu bata gama azumin Ramadan ɗinta ba. Shi yasa aka ce bayan sallah sai ta rama azuminta. To wannan azumi biyu, uku, huɗu, biyar ɗin nan da za a biyo mace ta watan Ramadan don Allah ya da wasu daga cikin matan har shekara ya zagayo ba za ta rama azumin ba. Haka ne ko ba haka ba? Na san su malam sun sha tambayoyi wannan Ramadan ɗin. Malami ne ake bi na azumi wancan Ramadan ɗin. Ga kuma wannan Ramadan ɗin ya ƙure. Ya zan yi? Ba haka kuke yi ba? To wasa da azumin watan Ramadan to shi ma barazana ne mace take fuskanta. A ce mace ana binta azumi kwaya uku, kwaya huɗu, amma tsawon shekara ba za ki rama ba har a shiga watan Shawwal ba ki samu kika yi ba har sai ana gobe azumi ɗaya ki fara neman fitawa. Ai ko matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyida Aisha ta ce ita duk rinsi ana shiga watan Shawwal a afwan watan Sha'ban take rama azumin mutunta duka. To amma ke ba za ki yi ba kuma ba za ki tashi yin fatawa ba sai ana gobe duban wata. To wannan wasa ne da ibada ke ma ba ki cikin su. Da haka Annabi yace matar da ta kula da watanta na Ramadan. Kun ji? Na biyu sannan ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ata'at ba'alaha kuma mace arziki ce, mace kirki tana biyayya wa mijinta. Alamar mace za ta yi wa mijinta biyayya shine a ga tana yi wa Allah biyayya wajen sallolinta. da azuminta. To amma wata bata kula da sallah ba, ina za ta yi wa miji biyayya? Ta yi wa Allah rashin kunya ma bare wani miji? Ina fata an gane. So wajibi mace ta yi wa mijinta biyayya. Biyayya da kike yi wa mijin nan ko wallahi ba wai sakarci bane, ba wai kaskantar da kai bane, irin yadda matan duniya na zamani suke gaya wa mata a yau cewa za ki je ki wulakanta kanki a gaban wani namiji. Ka bi shaidaniya, ita kuma ga wasu shaidanu nan tana wulakanta kanta a gabansu, su yi lalata da ita saboda za su baka kuɗi. Karshe su gama lalatan su ki biyanta kuɗin, ta je ta yi ta binsu, tana cewa ai tana binsu kuɗi ne. Wasu akan titi za su ture ta a mota su gaggaura mata mari. Ta yi haƙuri da wannan, amma shaidaniya ta ce ba za ta yi haƙuri da biyayyar miji a gidan aure ba. Kuma ita za ta zo tana ce miki tallake sakarya, wani namiji za ki tsaya ga ita kuma an gaura mata mari akan titi da wuri. Haka ne ko ba haka ba ne? Haka ne. Karshe ta je ta lalace ta samu kanta a film industry, wanda a nan ma babu irin wulakancin da ba za ta fuskanta ba, Allah ya kiyaye. Abu na hudu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hafizat farjaha, wannan mata ta tsare al'auranta, ba ta fasikanci, ba ta zinace-zinace. Yau al'amari ya rikirkice wa mata, har matan aure zinace-zinace suke yi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ce kina mace muhsana da Allah ya katange ki, Allah ya rufa miki asiri, ya baki miji da yake tsaye a kan ki, amma kuma ki ci mutuncin aure, ki ci mutuncin mijinki, ki keta alfarman Allah a kanki, ki ci mutuncin kanki, ki ci mutuncin iyayenki da na ƴaƴanki. Kai mata aure idan ta yi zina jama'a, laifin da ke kanta sun yi yawa, domin waɗanda ta keta wa alfarma sun yi yawa. Ka gare na farko auren zaman auren da take yi ta keta wa zaman auren mutunci, sannan ga keta alfarman mijinta, ga na Allah mahaliccinmu, ga na ƴaƴanta, ga na iyayenta, ga na al'ummanta, da wanne za ta yi? To manzon Allah yake duk matar da ta kula da waɗannan abubuwa, to Allah zai shigar da ita aljanna cikin aminci. Wace ce ba ta san aljanna? Da haka yawa masu albarka, mu kula da waɗannan abubuwa, yi haƙuri. Lokacin namu ya riga ya kure gaba ɗaya, ana ta min isharar lokaci. Anan za mu saurara insha Allah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.